أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين هكا بركة مرسالوا وأن مسلاتي متار البركة مسجد عثمان بن عفان بن ci gaba da karatun mu na Umdatul Fiqh wallafawa al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisin mu na 16 ina tunani ko 16 a karatun wannan littafin muna 23 ga watan Sha'ban hijira daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya daidai da hudu ga watan uku a kalandar Bature 2023 ko da hudu kamar yanda muka sani ga munan watan Sha'ban ya rarraka tun ana Sha'ban ya tsaya yau gashi nan Allah ya kawo mu hammun kai 23 ga wannan watan shi kuma duk wanda ya hirar Sha'ban to abin da yake biyo bayan shi wata ibada ce wadda take ta'azu a gani wadda Ubangiji ya albarkanci ko ya zabi wannan al'ummar ya sanya mata wannan watan ta azumce shi wata ne wanda yake da dimbin alkhairai wanda yake da dimbin albarkatu idan muka leka zan mu gani watan Ramadan wata ne wanda yake zawwa ya baiwa dama ga dukkan wani wanda yake mai sako ya dawo kan turba ta gaskiya ya koma zuwa ga Ubangijin shi ya nemi gafarar zunuban shi Ubangiji ya gafarta mai kuma wanin zaka samu albarkacin wannan dawowar da ba zai sake zamewa ba ya bar Ubangijin shi wanin kuma ya tuba amma dai albarkacin watan ya zo zai sake ya tuba zai koma kan ainihin abin da yake yi na daga sako albarkacin watan idan ya zo zai sake tuba kuma dalilin ayyukan da zai aikata a wannan watan Ubangijin shi ya karbe shi kuma ya sha makance shi da komawa zuwa ga bannan da ya saba yake aikatawa kina wannan shi yake nuna mana wata ne wanda yake karkatowa ko wata ne wanda yake budewa masu zunubi damar su tuba zuwa ga Ubangijin su su dawo su daidaita tsankanin su da Ubangijin su wata ne wanda idan muka leka zan mu gani yana ba mu damar mu azumci nin shi mu yi tsayuwar dare wata ne wanda idan muka leka zan mu gani yana ba mu damar mu azumci nin shi kuma da dare mu yi salloli wanda suke na tahajjudi wani zaka samu daga lokacin an ce maka an sallaci an ga watan Ramadan an ga watan Shawwal da wannan ranar ba zai sake koma yin wani azumi bai kame bakin shi ba sai idan an ce an ga wata 1 ga 1 daga Ramadan wani kuma zaka same shi daga lokacin da aka ce an ida sallar dare daren 29 to ba zai sake koma ba yi wata sallah da dare ba to ka gani wannan wata ne wanda yake baka damar ka dawo ka sake yin abubuwa ibadodin da baka yi ko ibadodin da suke baka wahala ka same su ibadodi ne mai sauki a cikin watan Ramadan ka ringa yin su haka idan muka koma zan mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana duk wanda yayi tsayuwa man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani yana mai neman ladan abin da ya azumta a gun ubangijin shi, to ubangijin shi zai kankare mai dukkan abin da ya gabata na daga zanubai. A wata riwaya yake cewa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, duk wanda yayi tsayuwar dare a cikin watan ramadan yana mai imani yana mai neman ladan da yake cikin neman ladan abin da ya aikata a gun ubangiji, yake cewa ubangijin shi zai kankare mai duk abin da ya gabata na daga zanubai. Kaga wannan wata ne wanda zai baka damar aikata hakan, ubangijin ka ya gafarta maka duk abin da gare ka na daga zanubai. Haka idan muka leka zan mu gani wata ne wanda yake karantar da mu nau'ika guda uku na daga hakuri. Hakuri ana yin sa akan biyayyar ubangiji, ba lalle bane ba rai take so ba take yi wa ubangiji biyayya ba, sai an daddanne ta an bata hakuri sannan ta yarda ta zo ayi sallah da ita, ta yarda ta yi azumi, ta yarda ta yi dukkan wa'ansu abubuwa wanda suke na da'a. Kuma haka ba kowace rai bace ba batta so ta sabawa bata sabawa ubangiji ba, shi ma ka gani hakuri ne kake yi diddan mi diddan ka nesantar da kanka da aikata zanubai. Sannan kuma hakuri na uku shine hakuri da dukkan wa'ansu nau'ika na daga cututtuka, wani abu ne wanda rai bata so zaka samu, wani kishirwa ce, wani wata yunwa ce, wani abu makamancin haka, duka zaka hadu da su. To idan ka dauka zaka gani nau'ikan nan guda uku na daga irin wannan cutarwa ko na daga irin wannan hakuri zaka same su kana yin su a cikin watan Ramadan. Shi kuma ubangiji ya bayyana na mana innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisaba, duk wanda yayi hakuri to ubangiji ya mai alƙawarin zai cika mai ladan shi ba tare da hisabi ba, ba wani aiki da bawa zai aikata ya tarar da lada din bin lada a gobe kiyama gaban ubangiji kamar hakuri da zai yi. Hakuri akan dukkan wa'ansu abubuwa na daga cutarwa. Kaga na farko ka hakura ka yi wa ubangijin ka biyayya, ka hakura ka kame kanka a cikin wannan watan da aikata dukkan wa'ansu abubuwa na daga zanubai. Sannan kuma ka hakura da yunwar da take damunka, kishin da yake damunka, da wa'ansu abubuwa makamantan haka, kinan tabbas ubangijinka zai sakanta maka da abu wanda yake shi kadai ya san abin da zai sakanta maka da shi, kamar yanda yake bayyana mana a cikin hadisul qudsi wanda Imam Muslim ya wutar da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amali ibni adam lahu illa siyam yudha'afu alhasanati, kullu amali ibni adam lahu yudha'afu الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وأن الرواية إمام مسلم يكتوى دك من أيكينا لن أدم وان دزاي كنش يكيوا إن ياي دي 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 كنش يوا إن بي ما يدي دي دي با كنش يوا يكتوى تو دك وان أب وان دباوا زاي كنش يوا يكتوى الله زي لم كامي إن دي أيك اللاداني زي لم كامي شي زوا بوما زي لم كامي شي زوا ريبا كوي زي لم كامي شي زوا أبن دا أبنجرين شي غداما سي أبنجر يكتوى إلا صوم سيدي أزمي فإنه لي وأن أجزي به. Azumi dai nawa ne kuma ni nake sakantawa bawa gulgulun abin da naga dama in sakanta mai na daga lada. A gani ka hada hakuri guda uku, nau'ikan hakuri guda uku, to ubangijin ka zai cika maka hisabin ka ba tare da ba wani an kalli abin da ka zo da shi, ko innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisaba. A gani kuma idan muka leka zan mu gani wata ne wanda da yawa yana caccanza mana halayyan mu. Nagari zaka same shi ya kara zama nagari, ya nagartar shi ta karu. Mutumin banza zaka same shi yana nema ya cuɗanye da mutanen kirki, ya siffanta da irin siffa ta mutanen kirki, kuma hakan ne ake so. To zaka samu wata ne wanda yake bada damar ayi a cuɗanya zukata su zo daidai, abinda wane yake hanga din nagartar shi kai ma wanda nagartar ka bata kai ba wancan ba shine kake hanga, ya zai ka kasance daga cikin ɗaya wanda za a entar da wuyayensa daga wutar jahannama, ya zai ayi ayyukan da kai ubangijin ka ya karba, ya zai ayi wannan wahalar da ka sha ta kishirwa da yunwa da kai tsawon yini ya kasance baka yi ta a banza ba. Shi sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa lokacin da aka ga watan Ramadan yana yi wa sahabban shi barka da ganin watan Ramadana, hadisin da Abi Huraira ya hutar da shi haka, wannan Imam al-Albani ya hutar da shi a cikin Sahihu Targhib wa Tarhib, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ce mana idan watan Ramadana ya kama, atakum Ramadanun shahrun mubaraka, yake cewa tabbas Ramadan ya zo muku wata ne wanda yake da dimbin albarka. Yake cewa faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah ya farlanta muku azumtar wannan wata na Ramadan, tuftahu fihi abwabus sama, dukkan wa'ansu kohohi da ka sani a sama Ubangiji yana bude su daga ranar da aka ce an ga wata har zuwa ranar da za a ce watan Shawwal ya tsaya. Yake cewa baya da haka wato bulaqu fihi abwabul jahim, dukkan wata kohowa wanda ka sani tana sadarwa zuwa ga wutar jahannama Ubangiji yana liƙe su. Kaga wannan ba wani wata wanda yake da wannan khususiyya in ba watan Ramadan ba. Yake cewa kuma baya ga watughallu fihi mardata shayatina, tsageru wanda suke yan ba ce ba, yan iska daga cikin shaidannai zaka samu dukkan su za a yi anshenan su, za a kukulle su su hasa yawo. Wannan shike ne wannan mafhumul mukhalafa kenan, wa'inda ba tsageru ba za a bar su su ringa yawo a saman doran kasa, su wanda ya kai su tahiyar da imanin cin sanya shi aikata wani abu wanda zai saba wa Ubangiji a cikin watan Ramadan, in ka same shi yana sabo a cikin watan Ramadan, Allah kiyaye mu. Baya da haka Ubangiji yake cewa a cikin watan fihi lailatun khairun min alf shahr, da kwai wani dare wanda daren sallar magariba da zakai a ciki, sallar isha'i da zakai, dan alkhairin da zakai, sallar tarawih da zakai, ko sallar tahajjudi da zakai a cikin wannan daren, dukkan wata ibada da zakai to za a linka maka ita kamar kakon wata dubu ne kana yin wannan ibadar. Daren idan ka dauke shi daga shi kuma dare yaushe yake farawa, daga hadawar rana har zuwa matla'il fajr, har zuwa lokacin da alfajir zai keto, ci sanya a tsarin Bahaushe sai yake cewa wane ya dace ya gadar Lailatul Qadr, wane bai gadar Lailatul Qadr ba. A halshen Bahaushe wannan mahuta ce, kowa sai ya samu daren Lailatul Qadri, sai dai aikin wane ya hina wane. Allah datar da mu ayyukan mu ya kasance sun hina kowa, ai ba wani abun mamaki bane ba. Kenan wannan shi ke nuna mana lalle hatta da Ibn Rajab Al-Hanbali yana cewa wannan hadisin ya ishe mu ya nuna mana lalle ya zamanto ko yana daga cikin sunna idan watan Ramadan ya tsaya mu ringa yi wa junan mu barka, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi wa sahabban shi barka akan shiga watan Ramadan. Idan muka dauka kwato kam zamu gani babu wani abu wanda Ubangiji ya ajiye mana a saman doron kasar nan muke amhanuwa da shi kamar alqur'anin shi, maganganu ne na Ubangiji wanda tsarkakaku ne, la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamida, wannan shine alqur'ani. To ka dauka ka gani dan girman wannan watan Ubangiji bai tashi sabkar da shi ba a wani wata, ko ma bayan wannan watan sai da aka bari hazzawa daren hazzawa watan Ramadan, Ubangiji ya sabkar da shi a daren Lailatul Qadri, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana da yawa a cikin ayoyi, kamar yadda yake bayyana mana a cikin suratul bashar رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وتر رمضان شيني وتن أبنجز يسوكر دوانا القرآن وتاني وندا وانا القرآن شرياتي كما دابني وندا شرياتي da abun da yake rarrabe mana tsankanin ƙarya da gaskiya. Kuma haka idan muka leka zan mu gani Ubangiji bai leka ba wani wata ba daga cikin watanni ya sanya mai mafi fadalar ibada ba in ba watan Ramadan ba. Mi mafi fadalar ibada shine wannan azumin da muke azumta, kamar yadda Ubangiji yake bayyana mana kullu amalu bi adama lahu illa siyam fa innahu li, dan girman shi dan soyuwar shi da Ubangiji sai sanya shi yace nashi, kuma shi yake sakantawa akan wannan aikin da mutun zai yi shine azumi. Haka idan muka leka zan mu gani dukkan wa'ansu ummahatu ta'at wanda bawa yake kokari yayi a cikin kwanukan shi na rayuwa, zaka gani a watan nan mutun yake zagi ne damtse, yake hobbasa, yake kokarin ya gani yayi su, ya aiwatar da su Ubangijin shi ya karban mai da su. Haka samu wata ne wanda ake kankarewa mutun dukkan wa'ansu kurakuran shi, dukkan wa'ansu zunubai da bawa yake aikatawa, zaka gani Ubangiji ya kankare mai, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana hadisi ne wanda muttafaqun alaihi. Manzo Allah yake cewa wa ramadanun ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma lima bainahunna idha ijtunibal kaba'ir. Yake cewa azumta watan ramadan ko watan ramadan zuwa wani watan ramadan ana kankare wa bawa dukkan wa'ansu kananan kurakurai da yayi madama ya nisanci manya-manyan zunubai. Haka idan muka leka ba wani wata wanda Ubangiji ya sanya shi wata ne wanda a kowane dare an tsame wa ansu sun cancanci a kai su wutar jahannama, a rubuta a sabon sijilli ko a rubuta a can sijillin da yake gun Ubangiji, wane dan gidan wane mai suna wane an mutar da shi an intar da shi daga shiga wutar jahannama dan gidan aljanna ne, kuma rubutu ne ilal abad. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana inna lillahi inda kulli fatarin utaqaun wa zalika fi kulli lailatin, yake cewa lalle na ga Allah bayan kowane bude baki da zami Allah sai ya dibe mu ya hasko mu ya tsinci wanda za a tsinta, a ce wa'annan an musu lasisin shiga gidan aljanna ba su ba shiga gidan wuta. Yake cewa kuma wannan wai ba aini ɗaya ba, ka ce a farkon Ramadan ne ko rana kaza ce ko rana kaza, a'a a kowane dare Ubangiji sai yayi haka, sai an tsama an hudda shi sun ya duk wanda ya waye gari watan Ramadan ya huta ba a rubuta sunan shi ba daga cikin wa'anda Ubangiji ya entar da su daga wuta jahannama ba, to wallahi wannan mutumin shine wanda ya tabe ya kara tabewa ya kara tabewa a rayuwar shi. Allah kada ka samu daga cikin tabaku, Allah ka sanya duk abin da zamu aiwatar a cikin wannan wata na Ramadan abin ne wanda yake karbabbe abun Ubangijin mu. Kamar yanda bejima ba ina tunanin wancan sati ne mun danyi matashi akan hadisin Abdullahi hadisin Talha bin Ubaydillah wanda Ibn Majah haka Ibn Hibban da Imam al-Baihaqi dukan sun rawaito shi, hadisi ne wanda yake ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Talha yayi mulki ya shelanta wa ƴan uwan shi sahabbai labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Talha yake bada labari yake cewa da kai wa'ansu mutane daga cikin kabilar Bali sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ne da suka zo, ɗayan ya kasance mutum ne mai yawan ibada baya da haka yana da kuzari shi kullun ya za a yi a samu al'amarin addini ya daukaka, ɗayan kuma kurum zawwa yake yi abinda ya sabo kana daga ibada yayi. Ɗan kabila ɗaya ne sun zo lokaci ɗaya sun yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bay'a. Yake cewa ɗayan sai aka buga gangan huta yaki sai ya huta, Allah ya sai ya datar da shi da mutuwar shahada. Shi kuma ɗayan Allah sai ya jinkirta shi sai da shekara ta sake kewayowa, sannan Ubangiji ya amshi ran shi. Wallahi yake cewa mun zo ga munan mu uku za mu shiga gidan aljanna. Yace he wani mai ba da izini ya huto daga gidan aljanna, sai ya kirayi wannan mutumin wanda ya shekara Ubangiji ya jinkirta mai ya shekara ya azumci watan Ramadan, sai aka kiraye shi aka ce shiga gidan aljanna. Abin ne ya daure wa Talha hankali, wannan mai ba da izinin ya sake hutawa sai yi wa wannan wanda ya mutuwa shahada ya bayi ya mai izinin shiga gidan aljanna ya shiga. Yace da ya shiga kuma ya sake hutawa sai yace kai ba yanzu ba lokacinka bai yi ba. Yace he na tashi daga barci, menene lokacin shi bai yi ba? Ba a shiga gidan aljanna madama ba a mutu ba, sai an mutu ake shiga gidan aljanna. Dalilin da ya sanya aka ce mai shi lokacin shi bai yi ba, su kuma wa'incan dukkan sun mutu. To wannan abin he ba shi mamaki, ya za a yi wannan ya yi mutuwar shahada? Ai mun san meye darajar wanda ya yi shahada, wanda ya yi shahada ba tantama insha Allah dan gidan aljanna ne, ba tantama ya yi abin a zo a gani, ba tantama ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza, wannan mutumin muna kyautata mai zato. Sai ga shi na an ce wanda Ubangiji ya jinkirta mai tsawon shekara har watan Ramadan ya tarar da shi ya azumci watan Ramadan, sai ga shi nan ya riga ya shiga gidan aljanna. To labari ya yada a sahabbai ga abinda Talha ya gani a cikin mulkin shi, har labari ya cimma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yake cewa min ayi zalika ta'jibun ta'jabun, yake cewa me wani abu ne yake ba ku mamaki a cikin wannan al'amarin a ce wani ya riga ya shiga gidan aljanna? Yake cewa shin ɗayan ba Ubangiji ba ya jinkirta mai tsawon shekara ba, kuma bayan shekarar suka ce kwarai kwa? Yake cewa bayan haka ya azumci watan Ramadan, ya riski watan Ramadan, ya azumci watan Ramadan, ya sallaci kaza da kaza da kaza a cikin sujada kaza kaza kaza, suka ce kwarai kwa ya ma'aikin Allah? Yake cewa to fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard, abin da yake tsakankanin su wannan wanda ya fara shiga gidan aljanna da wanda ya mutuwa shahada, yace a cikin gidan aljannan ma abin da yake tsakankanin sama da ƙasa. Dalilin me ya sanya dalilin azumtar watan Ramadan da Ubangiji ya datar da shi, ya azumce shi, ya sallaci sallolin shi. Ka gani, wannan shi yake nuna mana ba wani abu wanda zamu iya yi wa Ubangiji face mu ƙara jaddada godiya akan ni'imar da yi mana, zai sake sadar da mu da wannan wata na Ramadan. Kuma da haka mu yi kokari mu azumci watan Ramadan, in kai ka ce ba za mu sake ganin wani Ramadan ba kuma bayan wannan Ramadan inda za mu azumta, saboda baka san ba abin da gobe za ta yi ba. Wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut, rai bata san ba abin da gobe za ta yi ba, rai bata san ba a ina Allah zai mata cikawa ba. Da haka mu yi kokari mu zagine damtse, iya zagine damtse diddan mu azumci wannan Ramadan din, ya kasance kamar shine Ramadan din mu na ƙarshe a wannan rayuwar ta duniya. Didda ba mamance ba, mu ta'addaa kuma Allahumma a'id alaina Ramadanan a'waman adida wa azminatan madida. Allah ka neme ta mana watan Ramadan, watan Ramadan na kowace shekara, shekaru barkatai, mu ta'azumta shi muna masu koshin lahiya, muna masu abinda lahiya, muna waɗanda abinda lahiya za ta ci, ko muna da abinda lahiya za ta ci. Haka zaman na wanda suke daban-daban, in an yi a cikin sanyi, a yi a cikin zayi, a yi a cikin damana, haka Ubangiji ya maimaita mana. Wannan shine babban gurinmu. Allah da ya datar da mu, Allah ya ba mu damar zagine damtse da ayyuka na ibada, iya ayyuka, duk abin da zai ƙara kusantar da mu da Ubangiji. Muna fatan Ubangiji ya taimaka mana, ya ba mu damar aiwatar da shi. Duk abin da zai sanya mu kauce akan hanya daga shiga wannan watan har zuwa hutar shi, har zuwa ma abin da zai biyo baya, muna fatan Ubangiji ya nisantar da mu da shi. Sati da ya gabata mun tsaya ƙarƙashin ƙarshen arwalla, yau da iko Allah za mu tashi akan inda malaka yake cewa thumma yarfa'u nazarahu ila sama'i. Nan ne ko? Bayan malam ya bayyana mana abin da ya dace a yi na daga arwalla, mun karanci masailin, mun yi bayani akan duk abin da yake ya dace mu yi shi, ya dace ba mu yi shi ba, wannan abin yana da sabani bangaren malamai ko bai da sabani. Yau da iko Allah za mu tashi akan, bayan malam ya yi bayani akan a tsatsehe yatsotsi, a wanke su har zuwa idan sau, ya zo wannan ƙahuwa, yake cewa thumma yarfa'u nazarahu ila sama'. Bayan ya gama arwallan, yake cewa sai ya daga kanshi zuwa ga sama, thumma yaqulu, sannan ya ce ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, bashi da wani abokin tarayya, kuma na shaida lalle Muhammad bawan Allah ne, manzon shi. Nan malam da ya kawo, sannan ya daga kanshi zuwa sama, da kai hadisi na malam ya kawo dalilin shi, dalilin daga kan zuwa sama, hadisi Abdullahi dan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa hadisi ne wanda yake marfu'i, yake cewa duk wanda yayi arwalla fa ahsana alwudu, ya inganta arwallar shi, yake cewa thumma rafa'a nazarahu ila sama', sannan ya kalli kanshi, ya daga kanshi zuwa ga sama, yace ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yake cewa har zuwa ƙarshen hadisin. Dalilin wannan hadisin malam ya kawo hujja, sai dai hadisin zan mu samu dukkan wa'ansu riwayoyi wanda aka samu hadisin, riwaya ce aka same ta ta wani wanda ake kiran shi Ibn Ammi Abi Aqila, shi kuma wannan dukkan malumai sun yi ijma'i akan ba thiqa bane ba amsa hadisin shi. Kinan dan haka mas'ala a ce a daga kai zuwa sama, mas'ala ce wadda take shaza, mas'ala ce wadda take ba buƙatar sai ka daga kai zuwa sama. Duk da akwai mas'ala wadda Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo, Muhammad bin Uthaymeen ya kawo, yake ce wato rubama ya kasance dalilin da ya sanya malam ai Ubangiji a sama yake, lokacin da mutum zai ashhadu an la ilaha illallah dan ya kalli sama, rubama dalilin shi malam ya kawo wannan. Amma dai hadisin da malam ya dora hadisi ne wanda yake dha'ifi, hadisi ne wa'ansu daga cikin malumai ma sun ce hadisi ne ziyada ce wanda yake munkara, thumma rafa'a ra'sahu ila sama', ya daga kanshi zuwa sama, yace ashhadu an la ilaha illallah, yace wannan daga kai zuwa sama riwaya ce wanda yake munkara, ba ta cikin hadisi wanda yake wannan, ba ta cikin ba ingantatta bace ba. Kenan kurum mutum idan ya gama arwallar shi, to za a yi wannan addu'a ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba tare da baya daga kai shi ba zuwa sama ba hatta da littattafan mu na malikiya zaka samu su ma suna bayanin a daga kai zuwa sama akwai hadisin da imamu nisa'i da abu dawud suka wutar da shi daga hadisi abi musa al-ash'ari yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya gama arwalla yana cewa allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi ya Allah ka gafarta min zunubaina ka yalwata min a cikin gidana yalwa ta diya ta abinda za a ci ta arziki yake cewa baya da haka wa barik li fi rizqi Allah kai min albarka a cikin ka sanya albarka a cikin abinda ka arzuta ni da shi na daga arziki wannan hadisi ne wanda yake ingantacce an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan addu'a akwai hadisin da Imam Tirmidhi shi ma ya hutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ya gama arwalla yana cewa Allahumma ij'alni min at-tawwabina waj'alni min al-mutatahhirina waj'alni min ibadika as-salihin ya Allah ka sanya ni daga cikin waɗanda suke neman tuba a kode yaushe kuma ubangiji kake amsa tuban su kuma ka sanya ni daga cikin waɗanda suke da masu tsarki kuma ka sanya ni daga cikin bayin ka waɗanda suke nagari nan ko da larabcin zai maka wahala kana iya yi da Hausa ka ubangijin ka dai ya sani zai amsa haka da kwai hadisin da shi ma yake bayyana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk duka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su idan ya gama arwallar shi shi kuma kamar yadda muka gana malam addu'a da ya kawo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da kai shi ma hadisin Abdullah ibn Umar afwan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba wani daga cikin ku wanda za ya yi arwalla yayi arwalla yanda ya kamata yayi isbagin alwallar shi yanda ya kamata sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yake cewa illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya yadkhul min ayyuha sha'a yake cewa face ubangiji ya bude mai kohohin aljanna guda takwas za a bashi damar ya shiga cikin gidan aljannan nan ta kofar da ya ga dama kofar da ta burge shi aga wannan garaba sai ce ba karama ba idan mun gama arwallan mu yi kokari mu ringa irin addu'ar da ta tabbatu daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan idan abinda zan iya dauka shine addu'a ga ta irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kuma ga wa'ansunan sigogi wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi sai dai mas'alar daga kai lokacin da mutun ya gama arwalla diddin yace ashhadu an la ilaha illallah mas'ala ce a hadisi ne wanda ziyada ce a karshen hadisi ibn umar ziyada ce wanda take gunka kinan babu ita a cikin shari'a wallahu ta'ala a'lam sai ma yake cewa wal wajibu min zalika wajibi daga dukkan abin da muka zana na daga sufa arwalla shine na harko anniya yin niyya mun yi bayani can baya akan ta baya da haka yake cewa wal guslu marratan marra wankewa su ɗaya ɗaya wannan wajibi ne kowace gabarka wajibi ne ka wanke ta su ɗaya ɗaya wajibi ne kenan idan mutum yayi so biyu yayi sunna yayi so uku yayi sunna duk da za mu gani hani akan inkari akan daɗi akan uku kuma wannan kalkashin hadisin da Abdullah ibn Abbas wanda muka karanta can baya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tawadda marratan marra manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yayi arwalla su ɗaya hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi kuma malumai sun yi ijma'i akan wajibi akan wanke kowace gaba su ɗaya shine wajibi abin da yake koma bayan haka wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai wani abin da zan yi la'akari akan shi dukkan abinda ake so wankin nan so ɗaya idan za ka yi shi ya kasance ruwan ya haɗa fatarka duka ba wai ka sanya wani abu wanda zai sha makance fatarka da ruwan da za ka zuba akan gaɓarka idan ana so dukkan wani udu wata gaɓa da take jikinka ka yi ƙoƙari a ce ruwan nan ya taɓa ta tawon kenan idan ka yi so ɗaya a ci za a ka misali ka yi wanka ne ka huto daga wanka
za ka yi arwalla, ka ga ayi jikinka bai buƙatar sai ka mai su yi ka maimaita shi sau biyu ko sau uku. A ta da Allah shi kan malamin mu yake cewa game da kufan ihai yace sau ɗaya shi ne wajibi a kanku, amma game da awamu yake cewa sai sun yi sau uku wannan shi ne wajibi a gare su. Aure kuma ana dariya ana zolaya yake wannan magana, ta yi wani wanda ba faƙihi ba wajibi ne sai ya wanke sau uku, ya ce amma dai wanda yake faƙi ya ce sau ɗaya ya wadatar da shi saboda ya san yadda zai yi, ya san yadda zai kiyaye ruwa, ya san yadda zai wanke, yadda ruwa zai taɓa ko'ina. To shi ne nan idan muka leƙa za mu gani da akwai abubuwa wanda ake ɗorawa a kan mata, amma wani haka fancir ya taɓa fatan mutum, fancir irin na il ya taɓa inda ko ka zuba ruwa ba ya kai zuwa ga fatan ba, ko irin birni da mata suke sanyawa ko wani abu makamancin haka. To wannan yana da kyau lokacin da mutum za a yi arwalla ya yi ƙoƙari ya goge shi, ya yi ƙoƙari duk abin da zai hana ruwa ya taɓa fatarka, to wannan ka yi ƙoƙari ka nesantar da shi. Wasu abubuwan haramun ne kamar su birni, haramun ne sanya su ko wani abu makamancin haka. To duk abin da zai nesantar kamar irin wannan four angles ke tiya ko wasu angles da suke tiya ire-iren waɗannan duka haramun ne duka sanya su, kuma ko da mutum ya sanya su zai ce ya yi arwalla to wajibi ne sai ya hutar da su. Irin wannan abubuwan wajibi ne a kiyaye su da ruwa ya isa inda ya kamata. Sai dai malamai sun yi rangwame a kan inda ɗan wani abu ne ɗan kaɗan zai taɓa ka. Misalin ka ta yi kayan aikin fintar sai ya ɗan tsabbatsabbai sai ya taɓa hannunka, wannan duka wannan yu'fa an yasirihi, ɗan kaɗan ana rangwame a kan shi. Wani abu ne wanda kamar wannan tendin ya ɗan taɓa ka sai ya ɗan ɗaskin nashi bai gushe ba, ka zo yin arwalla sai ka shaye kurum baka wannan ba baka ɗanƙare shi ba, to duka wannan yu'fa an yasirihi, ɗan kaɗan idan ya taɓa wani abu wanda zai hana mata ruwa ya shiga ɗan kaɗan ne ya ce to ana rangwame a kan shi, saboda yaushe mutum bayan ya yi arwalla ya gani ya sake dawowa ya ƙanƙare sannan a ce ya sake wata arwalla. Shi kuma addini kullum rangwame yake neman mana, bai so ya takura mana. Kuma baya da haka da irin kamar makeup ɗin nan da ake yi wanda yake hana fata a za a zo a yi talabtawa yadda fata ba za ta iya bar ruwa, ko da an zuba ruwan ba ya iya riska wannan fata ba, shi ma duka wannan haramun ne, wannan arwalla ba ta yi ba, wajibi ne sai an kankare sannan a zo a yi wannan yanshe. Amma dai duk abin da bai da wata alama kamar lalle ko wani abu makamanta haka wanda kurma a sama ne, wa'annan duka halaka ne mutum yana iyawa ya yi arwallar shi a saman shi. Wallahu ta'ala a'lam. Sai malam ya ci gaba da cewa na'am, kamun shi da kwai wata masalar wannan kurkure baki da shaƙawa. Malamai wasu daga cikin malamai suke cewa ai kurkuren baki da shaƙawa dukkan su ana musu da ungoro, ana hada su da fuska, su ma za a yi musu wajibin su shine za a yi marratan marra, shine yake kawo yake cewa mas'alar da take bayyana mana su ma wajibi ne saboda haɗuwarsu da fuska. Ya kawo dalili suke cewa dalili da kwai hadisin da Abi Huraira ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda Imam Ad-Darqutni ya hutar da shi duk da isnadi ne wanda yake mai rauni, yake cewa ya ji manzon Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa idza tawadda'a ahadukum falyatamadmad, idan ɗayanku zai yi arwalla to ya kurkure bakin shi. A haka wasu daga cikin malamai suka ta yi a kan kurkuren baki mustahabbi ne ba wajibi ba ne ba, dalili suke cewa saboda rashin ingancin wannan hadisin na Abi Huraira da muka karanta, da a ce hadisi ne wanda yake ingantacce to su ma za a sanya su da ƙarƙashin wajibi, sai dai kai to hadisi ne wanda yake da'ifi, sai sanya malamai suka ta yi a kan su dai suna tsayuwa a kan mustahabbi. Kuma daga cikin dalilan da suke nuna mana wajibi ne a shaƙa ruwa a hayatar, shi ma hadisin Abu Huraira wanda aka samu hadisi ne marfu'i, yake cewa idza tawadda'a ahadukum falyastanshik biminkharayhi min alma'i thumma liyastansir, idan ɗayanku zai yi arwalla ya shaƙa ruwa da hannayen shi kuma ya hayata ruwa. Yake cewa hadisi ne shi wanda yake ingantacce, Imam Bukhari da Muslim sun hutar da shi. Wannan dai mas'ala ce wadda malamai suke da sabani a kanta, shin shakarwa, kurkurar baki, shakarwa, hayatawa, wajibi ne ko mustahabi ne? Dan muka dauka umuman za mu dauke sakan su suna cikin mustahabai bisa cikin wajibai arwalla ko farallan arwalla. Sai malamai suke bayani suke cewa da misalin wani haƙori ne irin na artificial ɗin nan wanda ake sanyawa, ake bai da haƙora irin wannan wanda yake ake sanyawa ne, yake cewa to idan ya tashi yin arwalla wajibi ne sai ya hutar da su yayi arwallan, ko kuma a'a zai bar su ne yayi arwallan shi ya kurkure bakin shi a ciki. Da yawa daga cikin malamai suka ce a'a ai zai bar shi sawa'un, yana da wahala huta ko kuma idan zai hutar da su yana suna bashi wahala ko basu bashi wahala zai ya bar kayan shi. Suka yi kiyasi akan zoben yan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yake sanyawa, yake cewa idan ya tashi arwalla baya hutar da ita, da haka kai ma idan ka sanya irin wannan haƙora yake cewa ba matsala kurum ka sanya kai kurkure bakinka ka suna bakinka ka kurkure bakinka ka zubar. Mala ya ci gaba da cewa ba halal kaffaini, abinda yake koma bayan tahin hannu kenan, ma khala al-kaffaini kuma bayan wanke tahin hannu, su wannan guda uku ne kuma bayan su kuma komi zaka yi marratan marra su ɗaya ɗaya kenan. Tahin hannu hadisi wancan wanda muka karanta da kai hadisi na harko wanda muka karanta a harkon babu shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hadisin Usman wanda yake bayyana bana idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi arwallahi na wanke hannayen shi su uku, amma dai koma bayan su idan ka wanke su daidai shine wajibi hannaye ana wanke su su uku. Kuma yana daga cikin abubuwa wanda suke wajibai a cikin arwalla shine mashur ra'as, kamar yadda malai ya kawo yake cewa shahar kai shi, kuma shahon kai da wasu daga cikin malumai suka ta yi akan ba wani abu ba wani dalili wanda yake nunawa wani bangare za ka shafa ka bar bangare, wajibi ne ka shahi dukkan ka. Dalili ubangiji da ya kawo wamsahu bi ru'usikum, yayi ta'mimi ku shahi ku shafa daga kawunanku ku shafa daga kawunanku. Wasu daga cikin malumai suke cewa ai idan ka leka za ka gani ubangiji ya rarraba duk da misala ce filafiya, amma dai shahon kai da wasu daga cikin malumai sun ta yi akan duk wani bangare wanda za a iya kiran shi kai idan ka shafa a ji za'aka, wannan kalmashin mazhabin Abu Hanifa. Wasu kuma suka tayi akan yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana yake yi daga harkon kokowo kan shi har zuwa keye shi kuma ya dawo da shi, yake cewa wanda shi ne cikakken shafan kai, da wannan shi ne abinda mutum ya kamata ya yi. Yake cewa baya da haka wa tartibul wudu'i ala ma zakarna, mutum ya jeranta arwalla kamar yadda muka ambata kenan, daga wanke hannu har zuwa wanke kafa, kada ka gabatar ko kuma ka gabatar da wani abu ka jinkirta wani abu, wajibi ne ka yi kokari ka jeranta a cikin arwallanka. Kuma wannan masala ce wanda malamai dukkan sun yi ittifaqi sun yi ijma'i akan ta, jerantawa a cikin arwalla. Sannan kuma yake cewa wa alla yu'akhkhira ghusl udwin hatta yanshifa ma qablahu, kada mutun ya jinkirta wanki wata gaba har sai gabar da ya wanke a baya ta bushe. Kamar misalin ya wanke huskar shi bai isa wanke hannaye ba sai da fuskar ya ta bushe sannan ya dawo ya ce ya wanke hannu, wannan baya daga ciki, shi ne malamai suke kiran shi al-muwalat, gaggautawa shi ne. Shi kuma wancan tartib al-fawru ad-dalq wal-fawru shi ne cuccuɗawa da gaggautawa kamar yadda yake cikin littafin na malikiyya. Shi kuma dalilin gaggautawa yanda baka wanke wata gaba ba ka bar wata gaba har sai wata gaba ta bushe, yake cewa da kai hadisi wanda Khalid bin Mi'dan ɗaya ne daga cikin yake cewa wa'ansu daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, daga bakin wa'ansu daga cikin sabon manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani mutum yana sallah da ya leka kasan kawashi sai ga wani dan takwarkwar dan kirereju wanda ruwa bai taba shi ba lokacin da yayi arwalla ba, kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai umurce shi ta hiya sake arwalla. Don wannan shi ke nuna mana lalle ana so mutum idan yayi arwalla ya yi kokari ya gaggauta. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana wailu lil aqabi minan nar, wani kwari na azaba ga waɗanda suke arwalla suke barin wa'ansu gurabe a arwallarsu ba sa wankewa, to an musu wani tanadi wani kwari na daga azaba a gobe kiyama. Allah kiyaye mu. sai dai malamai sun yi rangwame ga mutumin da yana arwalla sai wani uzuri ya kama shi bayan ya wanke gaba misali ya wanke huskar shi wani uzuri sai ya gujiro mai sai ya tashi sannan bayan ta bushe ya dawo to wannan an ba shi dama ya ci gaba da arwallar shi ba sai ba sai ya sake ba suka ce kamar misalin mutumin da ya zo yana da ba yana bakin rijiya ya zubo ruwa to ruwan da yana arwalla sai ya zo bakin wanke huska sai ruwan ya kare kaga ai an sake komawa ai an sake zara guga an sake janyowa to kamar a zara guga a janyo huskar ta riga ita bushe wannan yace ai saboda uzuri ne kuma idan ya dauko ruwan shi za ya gaba da wannan ko kuma inda zai ta yi ya nemo ruwan wuri ne wanda yake bi nisa to an rangwanta mai idan ya nemo ruwan ya ci gaba da arwallar shi ba tare da ba ya sake ba amma dai in ba da wani uzuri ba in wata gaba in ta bushe to yana da kyau ka koma ka sake jaddada arwallar ka sake arwallar tun daga farko malai ya ci gaba da cewa wal masnun sunnuni na daga arwallar na farko at-tasmiya shine yin bismillah lokacin da mutun zai fara arwalla shi kuma mun ga dalili hadisi Abu Huraira wanda yake marfu'i yake cewa kullu kalamin aw amrin zibalin la yubda'u fihi bi dhikrillah fa huwa abtar dukkan wani zance ko wani al'amari wanda ko wani aiki wanda bawa zai aikata bai fara shi da bismillah to wannan abin kamar me yankakken bayani an dabe albarkar da take cikin shi kana wannan sunna ce idan zamu arwalla mu ce bismillah ba wajibi bane ba yake cewa kuma yana daga cikin sunna ghuslul kaffaini wanke tahin hannaye lokacin da mutun zai fara arwalla shi ma mun yi bayani can baya akan shi kuma yana daga cikin sunna yake cewa al-mubalaghatu fil madmada wuce gona da iri wurin kurkure baki kenan ka sanya ruwan ya kai dukkan har zuwa matamlanka ka goga ka kurkura da kyau yake cewa kuma baya da haka wal istinshaq wuce gona da iri wurin shaka ruwa illa an yakuna sa'iman sai dai mutum idan ya kasance yana mai azumi yake cewa to wannan abin lokacin da mutum yake azumi an dauke mai haka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana a cikin hadisul laqid bin sabra yake cewa asbigul wudu wa khallil bayna al asabi wa balig fil istishab illa an takuna sa'iman yake cewa ka yi isbagin arwalla kuma ka tsatsehe tsankanin yatsotsinka na hannu ko kuma na kafa yake cewa kuma ka wuce gona da iri mubalaga wurin shaka ruwa ba ne da zaka kwarar da kanka ba yanda zaka cutar da kanka ba kina idan aka ce mubalaga shine ka shaka kada ya tsaya a sama ya shiga cikin hancinka kamar yadda wancan sati muka yi bayani irin siffa yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake shaka ruwa yake cewa shaka ruwa kai mubalaga sai dai a halin da idan ka kasance kana mai azumi shi kuma kanta a samu aka sun ruwan ya huce ya kwarar da kai ya aihon maka da wani abu wanda in ba ya warware azumin ka duk da abu ne wanda idan dai ba da lai ba da sani ba aka yi shi ba kuma la ubangiji baya kama baya daukan baya rike bawa da lahi kamar yadda yake bayyana mana rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na duka wayannan masaloli ne wanda malumai suka yi ijma'i akan su kuma yana daga cikin sunnonin arwalla shine tsatsaihe gemu ga wanda gemun shi yake da yawa yake da kauri to za ya tsatsaihe gemun shi lokacin da yazo wanke fuska wanda kwa ana iya hango hatan habashi karkashin gemun shi wannan kuma an wajibi ne idan zai wanke ya hada ya wanke da gemun nashi dan wannan ba a ce me ba gemu ba sai dai wani abu dai makamancin haka afwan ba a ce ba wannan ba kamar gemun dai abinda nake so kamar gemun kadan ne wanda kamar yadda malamin ya bayyana mana wanda ana iya hango watar shi a kasan gashin da yake ka watar haba shi a kasan gashin to wannan idan ya tashi arwalla zai wanke duka ne wanda kwa yana da kwa gemun wanda yake ka kaura to idan ya tashi zai tsatsaihe gemun shi Allahu ta'ala alam haka idan muka malai ya ci gaba da cewa yana daga cikin sunna arwalla shine tsatsaihe ya tsotsi wannan sunna ce mun yi bayani akan shi kuma yana daga cikin sunna mashul uznaini shahwar kunni shi ma wannan sunna ce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ibn jarir da wasu daga cikin malamai suka yi bayani akan wanda ya bar shahwar kunni a cikin arwallar shi arwallar shi tana nan ko kuma ta warware suka ce akan arwallar tana nan ingantatta saboda shahan kunni sunna ne daga cikin sunnonin arwalla.
Haka Ibn Abdulbar a cikin shi ma at-tamhid yayi bayani, yake cewa ma'abuta ilimi sun tahi akan shahu kunni yana ɗaya daga cikin sunna, kuma ba sa wajabtawa ga wanda ya bar shahun kunni a ce mai sai ya koma ya sake yin arwalla. Wannan dukkan malamai sun yi ijma'i akan haka, sai faɗa shazza kibantatta ko exception da aka samu na wani wanda ake kira shi Ishaq bin Rahawayhi, shi ne kaɗai ya khalafawa jamhurin malamai, shi kuma ashazu la yuqasu alayhi. Kuma haka da kwai wannan su wa'inda suka tahi suke bayani akan wajibi ne shi a shahi kunni, suke cewa ai kunni yana tare da shahu kai, kai yana tare da kunni, to tunda kunni kai wajibi ne a shahe shi, to dan me sanya za a raba kunni da kai? Sai dai wannan hada ce wanda batta da rinjaye, wanda mafi rinjaye shine kunni shawashi sunna ne mustahabi Allahu ta'ala alam. Kuma haka wanda ya bar shi to ba a wajabta shi sai ya koma ya sake arwala, inda ya bar wani abu daga cikin sunna. Haka ma ya ci gaba da cewa daga cikin sunnonin arwala ghuslul mayamin qabla al mayasir, wanke dama kamun hagun. Shi kuma wannan mun gani a hadisin Usman, yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda muka karanta, kuma haka malumai duka suka yi ijma'i akan wanke dama kamun hagun. Kuma ya ci gaba da cewa yana ɗaya daga cikin sunnonin arwala al-ghuslu salasan salasan, wankewa so uku uku, kenan dukkan wata gaba ka wanke ta so uku, wannan sunna ce daga cikin sunnonin arwala. Sai yake cewa wa tukrahu ziyadatu alaiha, an karhanta ƙari akan wankewa so uku. Dalilin da ya sanya malam ya kawo hakan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin harkon littafin arwala, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi Abdullah ibn Amr ibn al-As, yake cewa wani mutumin karkara ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tambaye shi akan arwala, yake cewa shin a lokacin da ya tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai nuna mai uku uku ake wankewa, ثم قال سنيك تيوى هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد عساء وتعدى وظلم. يكي تيوى ون اتتي أرولا يكي ودي ونم تمن نكر كرا يكي تيوى دوان دي دني أكن هكا تبس ياي كسكري كما ياهو تي غونا دي إري كما ياي زالنت شسن يعلم مالميسك كو هجة سكي تيوى ون هكم تيني ون دا مالميسك إجمائي bai dacewa mutum ya huce sama da sau uku, ba dai idan lahura ta kama wuri ne ka je ka sha wahala ka zo zaka yi arwala sai ka wanke ka ji abin da ya dan zubo a bakin ka ji alamar dauda dauda ka ƙara wankewa ka huce sau uku ka ƙara ka gani wannan an baka dama ad-darura tubihul mahzura. Ta yadda malamai sun yi bayani shi ne shi Imam al-Bukhari a kalkashin babu yake cewa kariha ahlul ilmi al-israf fihi, ma'abuta ilimi sun huce a ringa almabazaranci da ruwa a huce so uku. A wancan halin ai mun san irin rayuwar da suke, irin wahala ta ruwa wanda suke fuskanta da ita, da yanda hayya kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke musu ya wajabta musu wankan juma'a. Dalilin mutum sai yayi sati bai ga ruwa ba, amma dai da aka wajabta in a ina ruwa yake mutum sai ya tayi ya nemo yayi wankan juma'a, sati suke wanka, dalilin mi? Rashin ruwa. To shine nan Imam al-Bukhari yake cewa ma'abuta ilimi sun karhanta wuce gona da iri ko almunbazaranci na daga ruwa, wa an yujawiza fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallama, ko mutun ya huce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata. Gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani ta riwaya ba wanda take nuna mana manzon Allah ya huce uku, manzon Allah bakin uku yayi daya yayi uku, kenan wajibi shine daya sunna ko kai biyu ko kuma kai uku, kada ka huce.
amma dai idan larura ta kama kawance sai ka ji abin gishir-gishirin dauda ka tsara har sai wannan abin yawa tunda dama mi ake nema a hutar da daudar da take jikin kowace gaba wanda ubangiji ya wajabta maka ka wanke lokacin da zaka yi arwanda haka yana ɗaya daga cikin abin da aka karanta yake cewa al-israfu fil ma'i shine al-mambazaranci akan ruwa zaka yi arwanda in buta ta rabin litar ta ishe kai arwalla sai ka dauko mai daukan litar uku kuma sai ka zubti ruwan dukan shi wannan baya daga cikin sunna an karhanta yin haka idan za a yi kokari mutun yayi kokari yayi daidai gwalgwado shine shi kuma wannan mala ya kawo ya buga dalili akan haka hadisin Qais bin Ibaya yake cewa daga Abdullahi dan Mughaffal yarda Allah shi tabbata a gare shi ya ji wani dan shi ya daga hannu yana roƙon ubangiji yake cewa Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-janna idza dakhaltuha yake cewa ya ubangiji umniyata guri na abinda nake roƙo shine ina roƙon ku ubangiji ka arzuta ni da kasar idan aka ce kasar shine irin shato kazan shato a cikin gidan aljanna kasar in amma dai kasance hori fes kuma a bangaren dama a cikin gidan aljanna kaga hadda precision shiga abin da yake so to shine yake cewa lokacin da Abdullahi ibn Mughaffal yaji dan shi yana irin wannan adda sai yake ce mi ya kai dana ka roki Allah kurbi sanya ka gidan aljanna sai mu kowa mi dade mu ce ai manzo Allah ya ce idan za ku roka ku roki al-firdausi idza sa'altum Allah al-janna fas'aluhu al-firdausa idan ku roki Allah ya sanya ku gidan aljanna to ku nima ya sanya ku al-firdaus to shi nan ubada yake cewa ka roki Allah kurbi ya sanya ka gidan aljanna ka nemi tsari ubangiji ya guje ka ko ya ije ka da shiga wutar jahannama yake cewa domin ni da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a samu wasu mutane a cikin al'ummata za su ringa huce gona da iri wurin tsarki da wurin addu'a shine idan za su yi arwalla ko za su dauki ruwan da za su yi tsarki sai sun dauki abin da ya huce gona da iri abin da yayi musu yawa su yi amfani da shi kurum a zubda shi a ƙasa ko kuma idan za su yi arwalla za su ringa huce gona da iri a cikin addu'arsu a gani wannan yana cikin shishigi gida hari a bangare dama a cikin gidan aljanna idan na shiga wannan yana daga cikin shishigi yake cewa to dan haka kame kanka kurum ka roki Allah ya sanya ka gidan aljanna lokaci ya kai ko so dan kadan ya rage ko to yake cewa wayusannu siwak inda taghayyurul fardi sunna ne mutun ya ringa yin aswaki lokacin da bakin shi ya canza iskar bakin shi ta canza ko kuma wannan launin bakin shi ya canza to a lokacin nan yana da kyau mutun ya ringa yin aswaki kamar yadda Aisha ta rawaito man daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda yake marfu'i Aisha take cewa aswaku mutahharatun lilfam aswaki abin tsarkakan baki ne yake cewa kuma marzatun lirabb abin yarda ne na ubangiji da haka mu yi kokari mu ringa yin aswaki ba ana so ya kasance kullun musulmi a ce da kai aswaki a tare da shi saboda muhimmancin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in ba dan kan takura muku ba ya kasance abin ya zamanto abin da mai niyya akan ku yace wallahi da sai na umurce ku kun yi aswaki akan kowace arwalla da ka sabe mu kullun da dan aswakin mu aka wannan duk inda arwallan sabe ka yi ka kurkura sannan ka meda sannan ka yi arwalla yake cewa in banda takurawa ai ta yawo shi ai ta kaza ai ta kaza yake cewa wallahi da na umurce ku na umurce ku da yin aswaki akan kowace arwalla shine nan abu ne wanda ubangiji yake yardewa bawa da shi yake cewa kuma haka an wayusannu a wannan wal qiyamu minan nawmi kuma sunna ne idan mutun ya tashi daga farci farko abin da zai nema ya nemi aswaki wallahi yana taimakawa bangaren lafiya yana taimakawa wurin wartsakar da ido daga barcin da yake da take shi shine Aisha take bayyana wannan take cewa manzon Allah yana daga cikin abin da ya saba lokacin da ya tashi daga barci farkon abin da yake nema yake cewa aswakin shi a gehe ya dauka ya kurkure bakin shi sai ya kama ya kurkure bakin shi ya karanta ayoyi goma na karshe a cikin suratu ayoyi goma na karshe a cikin ayoyi goma na karshen cikin suratu Ali Imran shine inna fi khalqi samawati wal ardi ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa karshen wannan kuma yana da kyau a ce mu yi kokari mu harrace duk lokacin da muka tashi da barci mu yi wannan mu tsabbaka wannan sunna Allah kadai ya san abin da za a yi mana ka dauki aswakinka kai ka karanta wannan ayoyi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kama ruwa ya yi arwalla sannan ya zo ya sallaci abin da Allah ya datar da shi ya sallata shine nan shi ma dalilin da kwai hadisi na Huzaifa bin al-Yamani yarda Allah shi tabbata a gare shi hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Huzaifa yake cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga barci shawwi sufahu biswaka yana kuskure bakin shi da aswaki kai tsaye daga ya tashi abin da yake yi kenan kuma yana daga cikin sunna inda salati ayi aswaki lokacin da mutun zai shiga masallaci lokacin da mutun zai yi salla ka kurkure ka nesantar da dukkan wani abu wanda zai canza maka ko dukkan wani abu wanda ya canza maka doyin bakinka saboda me saboda wurin wanda ya ji kowa zaka zo gurin shi shine fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan ka zo ka tsaya a gaban shi zaka yi salla in kai habba ka gane shi to shi yana ganin ka yana da kyau idan zaka zo ka zo da mazhar da manzar mai kyau gaban ubangijinka ka kurkure bakinka yake cewa li qauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan wadan manzo Allah bai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi laula ana shuqa la ummati in ba dan kan takurawa al'ummata ba ya kasance abu ya kasance mashaqqa ce abun wahala ne akan su yake cewa la amartuhum biswak da na umurte da yin aswaki inda kulli salatin akan kowace sallah hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya da Muslim suka hutar da shi yake cewa kuma mustahabbi ne wa yustahabbu fi sa'ir al-awqat mustahabbi ne a sauran lokuta wanda muke rayuwa mu yi kokari mu ringa yin aswaki ka dan zauna ka yi kokari ka dan murza ka hutar da dukkan abinda yake wannan inka ga karin lahiya kuma ga lada insha Allah kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisin hadisi Abdullah ibn Abbas ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gushe ba yana umurtan mu ba da yin aswaki yake cewa har sai da muka ji tsoron ka asabkar mana da wata aya ka ringa umurtan mu da yin aswaki yake cewa wannan hadisi wannan yin aswaki lokaci zuwa lokaci abu ne wanda malamai suka yi ijma'i akan shi yake cewa illa li sa'imin ba'da zawal sai dai ga mai azumi bayan rana ta karkata saboda ka je abin aswakin ya shiga ya wuce zuwa makogoro ko wani abu makamancin haka sai sanya yake cewa kamar rana ta yi zawali wannan mai azumi ya yi aswakin shi amma dai idan ta yi zawali wannan an karhanta mai azumi ya yi aswaki malai ya kawo dalili akan haka hadisin khibab hadisi ne wanda yake marfu'i yake cewa idza sumtum fastaku bil ghadati wala tastaku bil ashi idan kuka yi azumi ku yi aswaki da safe a lokacin da yamma tayi kada ku yi aswaki idan shi ma gaskiya hadisin da kwai wannan ɗaya daga cikin wanda suka rawaito shi da kwai kisar shugo malamai sun da afa wannan malamin idan aka ga hadisi da sunan shi ana da'afa shi wallahu ta'ala alam kenan shi mas'ala ta wannan aswaki ga mai azumi mas'ala ce wanda jamhurin malamai suka ce akan ta sawa'un a harkon sayiya ko da rana ko da marice abin da wanda ma ake so babu wani karhanci ya kasance idan rana ta yi zawali mutum ya ce ba ya yi aswaki ba mutum yana da duk lokacin da yake azumi duk lokacin da ya ga dama ya yi aswakin shi abinda dai ake so kai mubalaga na yanda titan aswakin zai wuce mai zuwa makogoro ko kuma wurin kurkure baki yayi wani abu wanda gangan ruwa zai shiga mai cikin makogoro amma dai halaka ne malamai dukkan sun tahi akan wannan sun kawo hadisi sun kawo hujja da adilla wanda take al'amma al-mutlaqa shine hadisin da muka karanta laula ana ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati da hadisi na baya da muka karanta as-siwaku mutahharatun lil-fam mardatun lir-rabb kada kake cikin wannan ibada wanda take mai tagomashi ai ba abin da ya dace kai abin da duk abin da ubangijinka zai yarda maka da shi shi kuma aswaki yana ɗaya daga cikin abin da ubangiji yake yarda wa bawa kalkashin shi dan haka lokacin da mutum ya samu kanshi cikin azumi a kowane hali to an bashi damar yayi aswaki wallahu ta'ala a'lam muna fatan wannan shine karatunmu na karshe a cikin karatun wannan littafin har zuwa bayan sallah Allah kai
kenan abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu wannan wata da yake hango mu yake hasko mu yake kwankwasa mana koha muna fatan Ubangiji ya datar da mu da shigar shi ya datar da mu da ayyuka dukkan ayyukan da za su sanya Ubangijin mu ya yarda mana duniya da lahira Ubangiji ya datar da mu da aikatan su muna fatan Ubangiji ya kara mana fatahi a cikin fatahin da gare mu muna fatan Ubangiji ya datar da mu da amfanar da wa'ansu mu mu amfani kanmu mu amfanar da wa'ansu mu dukkan wani abu kadan ne ko me yawa wanda zai sanya mu sanya horin ciki a wurin ƴan uwan mu muna fatan Allah ya datar da mu da yishi Allah ya ƙara ƙarfin mu Allah ya taimake mu ya sanya duk abin da kuma za mu aiwatar ya kasance karɓaɓɓe ne Allah kuma ya gwada mana wannan watan lahiya ya sanya ya gwada mana na shekarun gaba lahiya lau alhamdulillah اللهم صل على محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك